فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم اجي غبا da karatunmu muna suratul baqara aya ta 284 yau muna 17 ga watan ramadan 1447 biyar ga watan uku shida ne ko shida ga watan uku 2026 زام تاشي آيات أريبيو دا تمانين دا هؤو سورة البقرة نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى yace lillahi ya tabbata ga Allah mallakar Allah ne ikon Allah ne gudanarwa Allah ne kayan Allah ne ma dukkanin fissamawati abin da ke cikin sammai bakwai duk abin da ke cikin sammai bakwai ko menene ko wane ne to wannan abin lillahi na Allah ne wama da dukkanin fil ardi abin da ke cikin ƙasa dukansa gabaki daya mallakar Allah ne kayansa ne shi kadai shi ya mallaka shi ya halitta kuma shi yake gudanarwa wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana da abinda ke cikin ranku abinda ke cikin zukatanku abinda ke cikin tunaninku tubudu kuka bayyana shi aw tukhuhu ko kuka boye shi ba wanda ya sani yana nan a ranku a boye yuhasibkum bihi Allah to Allah zai muku bincike zai muku hisabi zai bi diddigi ya tabbatar komai da kuka aikata ko mummuna ko kyakkyawa ko a boye ko a fili yuhasibkum bihi Allah Allah zai muku hisabi akai to idan Allah ta'ala yayi hisabi akai mana ya bankado abin ya tsinkayar da ku akai kun gani gashi laifin ku ne ko kuma aikin ladan ku ne to fa yaghfiru liman yasha'u sai kuma Allah ta'ala yayi gafara yayi yafiya ga wanda ya ga dama wayu azibu man yasha'u kuma yayi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai da komai wannan aya ita ce mafi ban tsoron aya cikin alqur'ani to amma anan ina abin tsoron amma wannan ita ce aya mafi ban tsoro a cikin alqur'ani Imam al-Bukhari ya rawaito mana hadisi a cikin kitabul iman babi na 57 yake cewa babu bayani annahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu wa la illa ma yutaq hadisi mai lamba ta 329 da hadisi mai lamba ta 199 da hadisi mai lamba ta 125 to a lokacin da wannan aya ta sauka kun san sabai da yake suna da la'akari suna da ilimi suna da basira suna da zurfin fahimta da wannan aya ta sauka a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishtadda zalika ala sahabati wannan abin sai ya girgiza sahabbai ya yi musu tsanani ya taya musu da hankali ya ba su tsoro fa tau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama summa baraku ala rukabi sai suka durƙusa akan gwiwoyinsu duk sahabban gaba ɗaya waɗanda suke gudun suka zo suka durƙusa akan gwiwoyinsu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qalu suka ce ai rasulullah ma'ana ya rasulullah kullifna min al a'mal ma nuqiqu an dora mana ayyuka da yawa waɗanda zamu iya bamu gaza ba bamu kosa ba bamu gaji ba bamu sare ba bamu daina ba as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqa an ce mi sallah mun yadda muna yin sallar an ce mi azumi mun yadda muna azumin an ce a fita jihadi a bada rai a bada dukiya a bada lokaci mun yadda muna yi was-sadaqa an ce mu dau dukiyar mu mu yi zakka mu sadaka mu kyauta duk mun yadda muna yi wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha amma ita wannan aya da aka saukan maka ya rasulullah tafi karfin mu ka mana nauyi saboda Allah ya ce komai ya tarsa a zuciyarka sai ya kama ka da shi to akwai hadisin nafs ko akwai abubuwa da yawa da zaka yi niyya ko ka faɗa ko ka aikata ko ka kudire ko ka yi niyyan wani sharri daga baya ka fasa niyyoyi suna nan iri-iri a zuciyarmu da waswasi da hadisin nafs da abubuwa da yawa da suke tarsuwa suke faruwa a cikin zuciyar mutane na balbalin bala'i wani zai bugo maka waya ya fashe da kuka yace zuciyarsa tana sa masa waswasin ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi musulunci ko ya ridda kaga ya bugo mai naka yana kuka to abinda zuciyarsa take raya masa da zai faɗa ma kashe shi zai to ya matsayin imaninsa har sahabban ma sun kai ƙara guza ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mukan ji wani abu a ranmu yana mana wasiyasi mummuna wanda muke tsoron mu furta shi sai ce kuna jin haka suka ce eh yace inna allaha tajawaz an ummati ma haddatha bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ta'ala ya yatewa al'ummata ya ketarewa al'ummata abinda ranta ta waswasanta mata ko abinda yake mata waswasi a rai mutukar bata furta ba mutukar bata yi aiki ba daka masu waswasi ku kwantar da hankalinku kaga mutum ya bugo maka a tsorace a firgice a razane yana kuka ko mace ko namiji wanda ya kamu da ciwon waswasi ya kamu da ciwon hadisin nafs zaka ga yana cewa shi ko ya ma fita musulunci ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum to kuna son ku mai da amsa wa Allah irin abinda yahudu da nasara da Allah ya ba su doka suka ce sami'na wa asaina kuwa kuna son ku faɗa haka bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ku ku sabawa waɗancan da ake ce musu ga doka su ce mun ji mun ki to ku ku ce mun ji mun bi idan kuka ce wa Allah mun ji mun bi to za ku ga abin da Allah zai muku kuma ku ce gafaraka muke nema ya Allah mahalicci mu makoma gare ka sai sahabbai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falam maqtaraha hal qaumu zallat biha asnatuhum lokacin da mutanen suka tafi wannan aya suka yadda ai musu binciken ai musu hisabin ai musu kwakwatin har zancen zuciya ma duk sun yadda kawai a kama su da shi amma sun nemi afuwar Allah da gafararsa. Fa anzalallahu fi isriha amanar rasul, sai Allah ya saukar da amanar rasul. A cikin amanar rasul ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So abinda yafi karfinka, zuciyarka ba ka da iko akan wasu abubuwan, kana da iko akan wasu abubuwan. Wasu abubuwan kai ka kudire, kai ka yadda, kai ka amince ko mummuna ko kyakkyawa. Amma akwai abinda ke fado maka a ranka mummuna wanda ba ka da iko da shi. Da irin wannan suke so dama a yafe musu, sai Allah ya saukar da amanar rasulu. Falamma fa'alu zalika nasakha Allahu ta'ala, da suka yi wannan din sai Allah ta'ala ya wato yi naskinta. Annasku anan yana nufin aka yi taksisinta, aka rage wato hukuncinta, aka kuma ba da wancan hukuncin wanda za mu ji bayani. Sai Allah ta'ala ya saukar da la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Waɗannan addu’o’i guda bakwai da za mu karanta su a cikin amanar rasulu, manyan addu’o’i guda bakwai waɗanda idan Allah ya amshe su to ka riga ka wuce kawai, ka gama da duniya, ka gama da lahira. Za mu sharhin su a cikin amanar rasulu insha Allah. Saboda haka sai Allah ta'ala ya ce na'am, Allah ta'ala na'am. Suka ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Sai Allah ta'ala ce na'am, rabbana la wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sai Allah ta'ala ce na'am, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirina. Qala ta'ala na'am. Allah ya ce to da muku abu wannan guda bakwai da kuka roka. Saboda haka sai ya zama yanzu an tsallake wa al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya darsa a zuciya, wanda ya fi ƙarfinka ba za ka iya ture shi ba. Inna la tajawaz an ummati ma haddasat bihi anfusaha ko anfusaha ba anfusaha ba ma lam tatakallam aw ta'mal. Haddasat anfusaha kenan bihi, abinda ta zantawaranta da shi ko haddasar bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Mutakab baka furta abun ba, mutakab kuma baka aikata abun ba. To duk wannan waswasin da shedan yake sa maka akan Allah ko akan musulunci ko akan Qur'ani ko akan yan uwan abokan zamanka ko akan mataka ko akan ƴaƴanka, kaji kawai shedan yana nuna maka wannan famakiyinka ne, wannan cin amanarka yake, wannan zaluntarka yake, wannan baya son ka, wannan mugu ne. Kawai ka ta kallon mutane da wani irin zato da tsammani, mummunan zato. To duk waɗannan an yafe al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai ayoyi irin waɗannan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Kace idan kuka boye abin da ke cikin kirazanku ko kuka bayyana shi, to Allah yana sane da shi, ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa. Allah ta sami iko ne akan komai. Da Allah ta'ala yake cewa alamu sirra wa akhfa, Allah ta'ala ya san abin da aka asirta wa akhfa da kuma fi buya, komai kankantansa zurfinsa Allah yana sane da shi. Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur. Usirranta abinda ke wato maganarku ko ku bayyana a gurin Allah duk ɗaya ne, domin Allah ta'ala ya san abinda maboce kirji wato zuciya wato take dauke da shi. Shine wannan sai zama ya saukaka wa sahabbai wannan al'amari na jin nauyin cewa za a kama ka da duk abin da kai waswasi da shi a ranka. Sai malamai suka ce ita zuciya matakan da take ɗauka guda wato ainihin biyar ne, amma ɗaya ne kadai za a kama ka da shi. Wani yana cewa maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadisun nafsu fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwa al-akhiri fa fihi al-akhazu qad waqa'a. Yake cewa maratibul qasdi, wato matakai na nufi abinda zuciyarka take darsa maka, take sa maka, khamsun guda biyar ne. Akwai hajisun, shine ranka ya dan motsa maka da wani abu, akwai khatir ka fara tunanin abu, akwai hadisun nafs ka fara hira da zuciyarka tana cewa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza, to akwai kuma hammun shine ka zabura zaka aikata abu. Walqad hammad bihi wa hamma biha fa azmun, sai kuma ka daura zuciyarka akan lalle zaka yi din. To kullu harufi a duka wadancan an yafe maka su siwal akhiri, sai azmun din nan shine zaka kama ka dashi. Ma'ana menene azmun a cikin laifi? Ka yadda zaka sha giya kuma ka tafi Allah ya tsare ka, ka tafi shan giyar, ka tafi gidan giya da kudinka a jihu, kaga kayi niyyar shan giya har ka tanadi kudin giya har ka tafi gidan giya da kai sai ka tarar ta kare, idan baka laifi domin ai dalilin da yasa baka sha ba dan ta kare ne, ko kuma ka tafi zaka aikata laifi kayi harama, misali ka dau makami zaka shiga kungiyar ta'addanci kaje kashe mutane, kana tafiya sai wani ya ce maka izalta kal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar, idan mutun ya dauki makami shi ma wancan ya dauko makami, kuka zo za ku yi fada tsakanin musulmi da musulmi babu wani dalili, kawai sai ko siyasa ko bambancin ra'ayi ko kabilanci ko dai wani abu na shiririta. To sai annabi ya ce fal qatil wanda aka kashe wanda ya kisa wal maqtul da wanda aka kashe finar da yan mutane, sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan fa shi ya kisa, to me ye laifin wanda aka kashe? Sai ce inna kana harisun, kaga akwai marmari a ransa, akwai kwadayi, wannan kwadayin na shi ma yana so ya kashe dan uwansa, shi ya jawo shi ma ya tafi wuta, kaga anan akwai yana son yayi kisan amma sai shi aka kashe shi, son yana son yayi kisan shi ya jawo masa ya fada cikin laifi, so da haka ashe idan kai niyan aikata sako sai dalili ya hana ka, dalilin tsoron Allah, kai ne zaka yi sata har ka tafi gurin satar har ka ga kayan satar har ka dauka ko ka samu damar dauka sai ka ce kai abin nan fa ba kyau bari na bari, to nan sai ka samu lada, amma ka zo za ka yi sata sai ka ga mai kayan ya zura abinsa ido kuma ya rike kulki ko ya rike guduma ko ya rike bindiga ko ya rike adda ko ya rike gariyo kuma ya sa ido, ka zagaya gabar da yamma kudu da arewa ka dau hankalinsa abin ya dauke ki daukuwa, sai ka ce kai na ma fasa, to wannan fasawa ta ka sai an baka alhaki don ba fasawa bace ta lada abin da yake yiwa, ko mutum kawai sai aka ce ai wani ya daina zina aka tambaye shi wai kai da kana zina yanzu ka daina, yace ai tsoron cutar HIV ne, kaga ba lada a barin, bai bari don Allah ba, amma yace wallahi ni kawai tunanin girman Allah ne naga bai dace ina yin wannan abu ba, kada wata rana a fada wa yata ko kanwata ko mahaifiyata ko ƴan uwata ko kaza, sai ya bari saboda ganin girman Allah, to wannan shi zai samu lada. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yace idan mutum yayi harama akan yana son ya aikata sabo sai ya bari saboda girman Allah, sai Allah ya rubuta masa lada saboda ai yayi jarumta, danne laifin da kin aikata shi ba karamin jarumta bane. Kice kuma idan mutum yayi harama zai aikata sabo sai kuma yaje ya aikata saban sai a sa malaika ya rubuta masa alhaki guda daya. Idan mutum yayi harama zai aikata abin kirki sai aikata abin kirkin sai Allah ya sa a rubuta masa lada 10 har akai masa 700 har zuwa abin da ba wanda ya san adadin sa sai Allah. Idan yayi harama kuma zai aikata abin lada sai dalilin aikata ladan bai samu ba, misali kace yau bari je duk masallacin nan babu akwai randuna amma ba ruwa, bari je cika su da ruwa, kana ba sai ka tarar wani ya cika, to Allah zai baka lada saboda dalilin in yin abin ba daga gare ka bane, ka zo ka tarar wani yayi to wannan niyyar da kai na zaka yi abin kirkin nan, to sai Allah ya baka lada. Yasa ce inna fil madinati lirjalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa sharifukum fil ajr habasahumul uzru wa fi riwayatin al mardu, Annabi alayhi salatu wasalam ya dauki sahabbai sun yi doguwar tafiya a Hautudu a gangara tafiya kusan kilomita 770 daga cikin Madina zuwa Taboka. Sai da aka yi sati guda cir ana tafiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai akwai wasu a Madina su musulmiyon ba, amma duk inda muka shiga sai Allah ya rubuta musu lada irin namu. Da me za su samu lada irin namu? Annabi zai ce habasahum al-uzuru, suna da wani uzuri, wani bai da lafiya, wani bai da abin hawa, wani bai da kaza da ba, don wannan larurar bada shi ma yana cikin muna wannan aiki tare da shi. Wani kuma sai da ya shiri za a fita sai rashin lafiya ya same shi, yana can gadon asibiti amma yana kukan ina ma a ce yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan yaki, to shi ma sai Allah ya bashi lada irin wannan. Kaga wannan niyya anan ta yi amfani. To wannan shi ne kashi hudu na abin da ke faruwa dangane ga wato niyoyi ko harama a cikin zuciyar mutum da ke faruwa dangane ga samun lada ko kuma samun wato ainihin alhaki. Sannan kuma da wancan hadisi da muka karanta wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito, wanda sahabbai suka ce ya Rasulullah muna jin wani abu yana mana motsi a ranmu wanda muke jin nauyin mu furta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna jin sa? Suka ce eh. Sai ce Allah ya yafe wa al'umma ta abin da take zantawa a ranta, matukar ba ta yi magana ba ko ta aikata. Sai ce alhamdulillah allazi radda kaidahu ila alwaswasa, na gode ma Allah da ya juyar da kaidin shedan ya koma waswasi. Yanzu wani waswasin ya kama shi sai alwala sau goma, akwai wanda ya ce min sai karar da botiki guda yana alwala yayi ya ce ba ta yi ba, ya sake wata yayi ya ce ba ta yi ba, ya sake wata, haka zai har sai tukunna an zo dai an taimake shi yayi alwala a gaban wani a ce mato ni dai naka tayi, sannan ya tafi masallaci. Wani ya tada sallah in shi kadai ne, sai ya kai azhar yana asuba, sai ya kai wato la'asar yana azhar, kowace sallah sai ta tarar da shi bai gama waccan ba ko bai nutsu akan yayi waccan ba. To wannan ciwo ne. Wani kuma akan wanka ne, sai zo yayi wanka ya sake, yayi wanka ya sake. Wani akan alwala ne, yayi alwala ya sake, yayi alwala ya sake. Wani kuma akan tsarki ne, in yayi bayan gida ko ya bawali sai ya kusa karar da ruwan famfo, ya wanke ya wanke ya ja ya wanke ya goge ya goge, sunsuna hannunsa sunsuna bayansa ya sake wankewa ya wanke da sabulu. Wasu yana jin har yanzu bai wanku ba, kaga mutum ya dade bayansa mala, ya dade bayansa saboda yawan gurza, yawan gurzan bayansa ya dade. Ciwo ne kuma, larura ce take samun wannan. Wani kuma akan wato najasa ne, ya dinga tafiya in ya wanke rigarsa sai ya wanke ya wanke ya wanke ya wanke ya sunsuna ya wanke ya wanke. Wani kuma da abu ya fallatsar masa shikenan sai ya dinga sunsuna hanya, sai je ya wanke ya wanke ya wanke. Ciwo ne, darura ce. Akwai wata baiwa Allah take da irin wannan ciwon ta kira ni akramakallah, to yace zan zo ni ayi min hukunci, nake wannan hukunci ko baiwa Allah, to aini ji nake na fita musulunci, nace to kici ashhadu an la ilaha illallah, wato na fita kenan, nace a'a ba ta da kin fita ba, wai an dauka kin fita din, to kamar yanzu kai ma ka ce, nace a'a ba haka nake rufi ba, ni ma sai mu shiga abin nan ne. Dama da naga kin ta kira ni so amsun a rana daya, wannan na yi ta tausaya mata ƙarshe rasuwa ce. Da na ji ba ta kira na kwana biyu a kwan ɗan uwanta shi ya ba da lamba ta, sai nake tuntuɓa su sai ce ai wannan rasuwa ce a ƙarshe. Duk shawarar da na ba ta nace kin ga in ma a kin yi alhakin ni yana kaina, in kin yi alwala kar ki sake. Wani abin da yake ji a ranki Allah ba zai kama ki da shi ko biki fita musulunci ko biki ridda ba. Ba ta gamsu ba. Saboda ciwon ya yi kai ciwo, ta irin waɗannan farin sun kai wani yanayin ɗauke musu malƙalan yaki. Domin Ibnu Jauziyya cin al'aziki ya ce idan mutum ya kai lokacin da ma zai nutso a cikin ruwa, kuma ya fito yana duba inda ruwa zai taba ba. Ai kaga wannan wannan ba alƙalami haka ce. Wannan ya hukace. Nutso zai fa a ruwa yayi nutso yayi nutso ya dade a cikin ruwa ya dago ko kuma yana duba ina ne ruwa zai taba ba. Saboda waswasi ya kai waswasi. Bala'in ciwo ne. Shi yasa malamai suka ce maganin waswasi na aiki shine kada mutum ya maimaita abin da ya aikata. Idan ya alwala so daya kada ya sake ta biyu. Diyar za ya tsaya akan ɗayan nan ta yi ko zuciyarsa ta ce ba ta yi ba kai ya sake ta biyu domin ta biyun ma haka zuciya za ta ce ta uku ma haka za ta ce to kaga an yi ba a yi ba. To ƙara ka tsaya a ta farkon da aka ce ba ta yi ba ɗin ka tsaya a kanta. Ko ba ta yi ɗin ba Allah ta'ala zai yafe maka domin wannan abin da ke ɗarsuwa a ranka ya fi ƙarfinka ne. To balle ma akwai wanda na ce masa yanzu kai da ya dame ni na ce kaga ka dinga yin bidiyo mana za ka yi alwala. Tunda ga waya ko na ce kawai ka sa wani ya ma bidiyo in ka gama sai ka kalla ko shi ma akwai kwakwanto a kan bidiyon. Ka yi alwala a maka bidiyo in ka gama sai a nuna maka bidiyo ka ga inda baka wanke ba. Na ce kuma za ka yi sallah ka shiga masallaci ka samu wani ya riƙe kyamararka ya ɗaukar maka yadda ka yi sallar. In ka gama sai a duba a ga me bai zo ba cikin sallar. Kuma abin mamaki da aka fara ɗaukar masa duk ɗaukar da aka yi masa tana yin daidai. Amma shi kuma a zuciyarsa bai ya gamsu ba. Ji yake ba ce ba kamar bidiyon ne ya yi matsala. Wannan ciwon bala'i ne fa Allah ya tsare mutum da shi. In baka kamu da wannan ciwon ban ka gami irin wannan ciwon kai masa addu'a. Kai masa addu'a bala'in ciwo ne. Wani kuma a zuciyarsa zai dinga jin zuciyarsa tana ce masa Allah ma ku ɗaya ne. Anya ku ɗaya ne. Wata kuma ta dinga gaya masa abu akan Alkur'ani ko akan manzo Allah ko akan musulunci. Ka ji wani abin mutum yana ce maka kai malami fa gaskiya in dai kuna yin hukunci dan Allah ni dai zo dan Allah ni dai ku yi min hukunci dan Allah ni a fille min wuya. In ji waye ke fille wuya ba bai fille wuyan ka. Wuyan ka yana nan akan ka lafiyar ka lau da imaninka da komai. Annabi sai ya ce zaka sarihul iman. Na ja masa hadisi manzo Allah ya ce wannan waswasin da kake ji shine tsantsan kana da imani. To wanda ya fitan shi yana damuwa. Ai wannan damuwar da kake yi shike nuna kana da imani ne shedan yake so yazo ya wasa da kai. Ga mutum yana kuka, yana ihu, yana damuwa, ya rasa inda zai sa kansa. Ashe yana da imani tunda har zuciyarsa tana karsa masa abin da bai gamsu ba, bai yadda ba har yana kuka. Wanda iya dan magai can yana can yana tsiyarsa ba. Saboda haka masu irin wannan ciwon taimakon da za ka yi musu wanda yake a fili irin alwala, irin tsarki, irin wanka, irin sallah. To in yayi so daya a ce kada ya maimaita. Ya dage akan ɗayan nan ko zuciyarsa ta ce ba ta yi ba ya tsaya dai akan ɗayan nan kai ya maimaita ko alwala ce ko sallah ce ko tsarki ne ko wanka ne ko menene ko wanke najasa ne yayi ɗaya kai ya sake. Idan ka dage a haka kai sati kana yi sai ga abin ya tafi kuma. Da yawa waɗansu na ba su wannan shawara sun ji ba daɗi amma da suka dage ba sa maimaitawar. Dama annaba mutum wannan a samun sai ce bayan wata ka kira ni. In ka sake ku kakka kira ni. Sharadin kira na bayan wata daya shine in kai alwala so daya shedan yace ba tai ba kakka sake. In kai wanka so daya zuciyarka tace be ba kakka sake. In kai sallah zuciyarka tace ba tai ba kakka sake. In ka sake to kakka kira ni dan ba magani. Sakewa shedan yake so su ko malamai sun ce ka a sake. To in ka sake kaga ka biye masa. To in dai zaka sake kaka kira ni. To mafi yawan waɗanda ba su sake din ba suna jin zafin suna jin zafin a ransu har abin ya tafi. A cikin Al-Azkiya da Ibn Jawzi ya kaki sa wani. Da ya samu irin wannan ciwon. Sai yazo ya tambaye wani malami. Malami ne alwala. Sai ya gaba tayi ban sake. Sai ce to ai je ka zo ka mun irin wannan tambayar. Ce a ni? Ce a kai ne malami? Ce a malam baka gani? Ce a ban zo jiya ba? Ce to kaga tsiyar. Ashe ka da kana da yakinin baka zo jiya ba amma gashi baka da yakinin alwala ka bace ba. Ce shedan ne. Kun gane dabarar da ya masa? Da ya zo ya tambaye shi akan yayi alwala ba tayi ba ya sake wata ba tayi ba ya sake wata sai malami ce a to ai je ka zo kamun irin wannan tambayar. Ce a malam ba ni bane. Ace kai ne mana yace a ba ni bane. Kaga anan ya samu yakini da yake ba ibada bace. Shedan bai sa masa waswasi akan ya tabbatar da yazo jiya ba. Amma kuma gashi ya ke tabbatar alwalarsa ta yi ko ba ta yi. malai ce to kaga ashe duk alwalanka tana yi shedan yana sa maka wasu wasi ne ayyukan ibada amma sauran harkokin ka da kake na kasuwanci na sana'a na shiga na fita na ci na sha duka na yi baya dai ba ka sakewa in ka koshi zaka ji baka koshi bane in ka sha zaka ji baka sha bane kai ta sha saboda haka wannan shine maganin na filin to shi kuma na zuciyar tunda baka da iko a kansa yana zuciya wanda zai ta sa maka suwaci wannan annabi alayhi salatu wasalamu ya ba mu wani zikiri guda uku wanda idan mutum yana yawan wannan zikiri sannan kuma yana watsi da abin ka watsar da abin kawai ka shiga tunanin wani abu to wannan abin zai tafi da izinin Allah wannan watsin shine in abin ya fado maka sai ka kauda kai ka shiga wani abu sai sa ba a so mutum ya daga zama shi kadan yana da irin wannan ka shigo cikin jama'a ai ta hira ai ta magana ko ka dauko littafi kai ta karantawa ko ka bude talabishin ko ka bude ka dai shagala da wani abin da zaka yi watsar da wancan to nabi kuma sai ka ce amantu billahi wa rusulihi kai ta maimaita wannan amantu billahi wa rusulihi akwai wa rasuli amma wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi sai nabi ka kara allahul ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nan ku sai ka ce huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim don kana wannan zikirin Allah cikin rahmarsa waɗannan sunayen da ka kira na Allah da wannan magiyar da kai wa Allah da wannan kamun kafar da kai wa Allah cewa Allah ni na yi imani da kai na yi imani da manzanninka da shedan ya sa maka wasu wasi ka ce Allah na yi imani da kai na yi imani da manzanninka kuma baka iya da larabcin ba ka faɗa da Hausa bana amantu billahi wa rusulihi Allah na yi imani da kai na yi imani da manzanninka dama shi da kai ke raba ka da Allah ko ya raba ka da sakon da Allah ya aika manzanninsa da shi sai ka ce nayi imani da kai Allah nayi imani da manzanninka ma'ana na watsar da abin da zuciyata ta kawo mu kace Allah Allahul Ahad Allahus Samad Allah shine kadai Allah shine abin bukata bi haifa ba fe shi ba kai ta karanta wannan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to insha Allah idan kana watsar da abin sannan kuma na biyu kana karanta wannan addu'a to shi na zuciyar zai tafi shi kuma na filin ne maganin sa kada ka maimaita abinda shedan yace maka bai yi ba don kai na biyu ma me zai ce ma in kai na uku ma to ka tsaya a na farko mana tunda zai ce na uku bai ba na hudu bai ba na biyar bai ba to a tsaya a na daya mana shikenan tunda shi ma bai ba a tsaya a wannan na dayan ka a saki ko ka nemi sheda ya tsaya a gaban ka kai alwalak kai a gaban mutane su uku su so biyar to kaga ai za su baka sheda in ka yarda da shedar su ko ai maka bidiyo ko kuma abin da ya kama da haka duk wannan wato dan a fita daga wannan ciwon ne na wato waswasi to wannan aya tana da ban mamaki da kuma fa'idodi daga cikin ban mamakin ta in ban da tadabburi na alqur'ani irin na sahabbai a nan gurin ba za ka ga wani abu ba kafili karara wanda har zai zama wannan ayat tana cikin ayoyin da suka ban tsoro a cikin alqur'ani domin Allah ta'ala ta yi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai na Allah ne shi ya halitta shi ya mallaka shi yake gudanarwa abinda ke cikin kasa duka na Allah ne shi ya mallaka shi ya halitta shi yake gudanarwa to sai kuma yazo da wannan jumlar in kun bayyana abinda ke cikin ranku ko kuka boye shi Allah zai muku hisabi akai ya gafarta wanda ya ga dama ya yi azaba ga wanda ya ga dama Allah mai iko ne akan komai to kun ga anan ai kaman ma akwai kofa da Allah ya ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah zai gafara ashe Allah ya bude mana kofar gafara bayan Allah ta'ala ya bayyanar ya tsinkayar da mu abinda muka aikata a cikin zukatan mu da wanda muka boye kuma Allah ta'ala ya mana abin dole yin hisabi akan abu ba yana nufin sai an sa ka a wuta ba a gaya maka kai ne a nuna maka gashi kai ka san kuma yadda za ka yi sai Allah ya ce bayan haka sai Allah ya gafara da wanda ya ga dama sai azaba ga wanda ya ga dama Allah ta'ala ne iko ne akan komai ba a rufa ayar da wallahu ala wallahu shadidul iqab ko gafurur rahim ba sai aka ba kofa a bude, kenan za a iya maka gafara, za a iya ki maka gafara, domin da yi maka gafara da rashin yi maka gafara duk iko ne na Allah. Wannan shi ma ƙara tsorata da Allah ya ce wallahu ghafurur rahim, sai ya ce to shikenan, bayan an gama za a yi wasu azaba, za a yafe wasu, to amma dai a ƙarshe Allah mai gafara ne, sai Allah ya ce mai iko ne akan komai, ya ba kofa a bude, ma'ana zai iya maka gafara, zai iya kama ka da laifin. To muka duba ayoyi a baya cikin suratul baqara, shi yasa sahabbai sai mutun ya shekara 8 yana karatun suratul baqara, ba wai hadda ce ba shi da ita mai sauri ba, a kowace aya yana la'akari da farkonta, yana la'akari da tsakiyarta, yana la'akari da abinda aka rufe ta da shi. To muka duba ayoyi a baya zamu ga akwai ayoyin da aka dinga rufe su da wallahu 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 wallahu, to kowace aya kaga an rufe ta da wallahu wallahu, to ka duba cikin ayar wannan sunan da aka rufe da shi to yana da alaka da abin da aka ambata a cikin surar. Misali kun ga ana Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir, saboda ya ce yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha', da yin gafara ga wanda Allah ya ga daman yi masa gafara, da yin azaba ga wanda Allah ya ga daman yi masa azaba, duka iko ne dake karkashin Allah. Amma muka koma ba sai mu ji wallahu bima ta'maluna alimun, abinda kuke aikata Allah yana sanar da shi, na boye sheda ko na boye cin amana ko na kaza da haka. Sannan wallahu bikulli shay'in alim, kama sura ta 282, wallahu bima ta'malu 282, wallahu bima bikulli shay'in alim, wallahu bikulli shay'in alim, wallahu bima ta'maluna khabir aya ta 271, wallahu bima ta'maluna basir aya ta 265, wallahu wallahu ma asabirin aya ta 249, wallahu wasi'un alim aya ta 247, wallahu alimun bizzalimin aya ta 246, wallahu bima ta'maluna khabir aya ta 234, wallahu azizun hakim aya ta 228, wallahu sami'un alim aya ta 224, wallahu ghafurur rahim aya ta 218, wallahu raufun bil ibad aya ta 207, wallahu sari'ul hisab aya ta 202, wallahu zul fadlil azim aya ta 205, wallahu basirun bima ta'malun aya ta 96, wallahu alimun biz zalimin aya ta 95, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun aya ta 72, wallahu muhitun bil kafirin aya ta 19. Dinka duba me wallahu wallahu wallahu, nan kai shiga ciki zaka ga abin yana da alaka da wannan. To wannan ne daga cikin sirrin da ya tsorata sahabbai suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, Abdullahi dan Umar, da yake shi lokacin da aka sauka, waɗanda sahabbai aka saukar da wannan aya suka zo suka yi wannan durƙusan suna neman ai musu bayani, baya nan. To sai zama duk sanda yake karanta wannan sura da ya zo kan wannan aya sai ya zauna kawai ya ta rusa kuka, ya ta rusa kuka. Sai da labari samu Abdullahi dan Abbas, sai ya ce Allah ya ji kan Abdullahi dan Umar. Ai abin nan da yayi haka sahabbai suka ji tsoro su ma lokacin da wannan aya ta sauka, suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce an dora mana aikin da zamu iya, sallah, azumi, zakka, jihadi, sadaka, amma wannan aikin da aka dora mana na binciken zuciyar mu da kama mu da hatta waswasi da hadisin nafs ba za mu iya wannan ba, dan yafi karfin mu. Sai ya ce kar ku yi abin da Yahudu da Nasara suka yi, su ce mun ji mun ki, a ku ce mun ji mun bi, shi Allah ta'ala kuka ce kun ji kun bi, to sai kawo muku sauki, amma ku ce kun ji kun ki sai ƙara tsananta muku. Kuma za ka daga cikin fa'idodin wannan aya akwai wato faɗin mulkin Allah da yalwatuwar mulkin Allah, cewa abin da ke cikin sammai an yi amfani da ma saboda saman nan akwai abin mamaki. Ita kanta kalmar saman da abin da saman yake nufi da abin da saman ta kunsa da ita kanta fahimtar menene ma saman ta kunna, wannan ba ƙaramin aiki ba ne. Abubuwan da saman ta kunsa na halittu iri-iri waɗanda har yanzu ɗan adam bai gama sanin ko kaso ɗaya cikin biliyan na abin da ke cikin sama ba, kuma haka iliminsa zai ƙare. A cikin samai ɗin nan fa akwai kursi, akwai al'arshi, akwai mala'iku, akwai rayuka ma na dukkan halittun da Allah ta'ala ya waɗanda suke cikin sama, da kuma rayukan muminai da suke cikin aljanna. Da duwane ya tattaro da irinsu taurari da watanni da duniyoyi da girman duniyoyin da abinda kowace duniyar ta kunsa da abinda ke ciki da abinda ke tsakani da jihohin saman da ƙasan da abinda suka kunsa da kuma ita kanta kasa na abin da ta kunsa na halittu daban-daban masu hankali marasa hankali da masu naruwa da na tudu da masu shiga ruwa da tudu da wanda ake gani da wanda ba a gani da masu rai da marasa rai duka waɗannan yana nuna mana fa'i da yalwa na mulkin Allah ta'ala fa'ida ta biyu wannan aya tana nuna mana Allah ta'ala shi yake kula da sammai da ƙasa yake gudanar da su kamar yadda ya ga dama domin kayansa ne kayansa ne shi yasa ce lillahi mallakarsa ce mallakarsa kuma shi kadai ba tarayya kowa ba taimakon kowa ba agajin kowa ba kuma kowa wanda ya ba shi ba sannan abu na uku Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa za a fahimci wannan da ya ce lillahi wannan khabar ne muqaddam jaru majrur shine khabar muqaddam wa taqdimu mahqu ta'khir fi al-hasara wal qasr cewa abinda Allah yake nufi cewa shi kadai ke da mulkin sammai da kasa ba kowa sai shi shi mallakarsa ne shi kadai saboda haka wannan aya tana nuna mana Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa da halittarsa da gudanarwa sannan abu na hudu wajabcin kadaita Allah da uluhiyya cewa domin ka yarda cewa komai na Allah ne to kai ma na Allah ne to da haka kada ka kurkura kada ka kuskura ka sarrafa gabanka wajen bauta ga wani ba Allah ba domin kai bauta ga wani kayi asara biyu asara ta farko shine kayi bauta inda ba za ka samu lada ba asara ta biyu kuma shine kayi bauta a inda ka aikata laifin da Allah ba zai yafe maka banka mutu kana yi shine bauta wani Allah ko bauta wani tare da Allah sannan wato abu na biyar tabbatar da sifofin Allah na kamala domin idan muka lura a nan zamu ga mulkin Allah yana da yalwa yana da fadi yana da yawa kuma komai Allah yana gudanar da shi da tsari kuma Allah ya dora shi akan tsari yana bin wannan tsarin kuma ba tare da ya saba wannan tsarin ba halittunsa gaba ɗaya suna kan tsari saboda wanda ya wannan ya nuna mana yana da kamala yana da ilimi yana da iko yana ji yana gani yana magana yana da izza yana da hikima wannan dai lafin sifofin Allah ta'ala sannan abu na shida tabbatar da cewa sama ashe tafi daya sama guda nawa ce ulmar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim alqur'ani ya tabbata mana cewa sammai guda bakwai ne da nassin alqur'ani da kuma nassin sunna da kuma ijma'in malamai amma ita ƙasa a cikin hadisai ta zo guda bakwai sai dai Allah ta'ala ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati sai ya ce wa minal ardi mithlahunna kalma mithlahunna zai iya komawa kan adadi zai iya komawa kan girma da yalwa da fa'i shi yasa shi ce akwai ihtimali shi yasa malamai suka ce to wannan shi ma yana nuna cewa wato an yi ishara ne cewa yadda sammai suke guda bakwai haka nan ita makasa Allah ya rubanya ta guda bakwai ce sannan kuma gashi hadisi Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma afdalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqalna ya Allah mahallicin sammai bakwai da abinda suka wa inuwa da kuma kai ne mahallicin kasai bakwai da abinda suke dauke da shi wa rabbar riyahi wa ma zaina kai ne mahallicin iskokai da kuma abinda suka sheke wannan hadisi ibn Hibban ya rawaito shi haka nan kuma wato fa'ida ta bakwai cewa faɗaɗɗen ilimin Allah wanda ba shi da iyaka da Allah ta'ala ce wa in tubudu ma fi anfusikum kenan ilimin Allah ya hada duk abin da ya buya ya hada duk abin da ya bayyana ya hada duk abin da ya wuce ya hada duk abin da zai zo ya hada duk abin da ake ciki ya hada manyan al'amura ya hada kananan abubuwa ya hada abin da yake yiwuwa da wanda baya yiwuwa kuma ya hada akwai ya hada da babu domin daga cikin ilimin Allah akwai samar da abu daga babu da kuma risa da abu ya koma babu akwai wannan cikin ilimi samar da abu daga babu akwai wani course da ake ya samar da abu daga babu kaga Allah bai ba dan adam wannan fasaha ba kawai babu ta koma akwai to akwai tana koma babu akwai ilimin mai yadda babu ta akwai ta koma babu eh wannan kofin yanzu za a iya batar da shi koma babu ya koma babu fa a'a kawai yanzu kawai baka wannan kofa a ce mai yadda shi babu mai za ka yi masa misali in ka kona shi sai ya koma toka ko sai ta toka fa kana nan in kuma toka kamar da yato na ita shi ba na abin yana nan na'am Allah bai ba dan adam basira da ilimin da zai iya ga abu akwai ya mai da shi babu ba sai dai ka mai da shi wani abu wani abu wani abu wani abu amma a ce ya dawo babu ana yi ku ƙara bincika ne to ko kuma samar da abu daga babu a ce shikenan yanzu ga wani ilimi ana koyar da shi kawai shikenan sai ka ga gida babu sai ka ga mota babu akwai shi ko na tsaki ma yin fa'ida ne ko yawwa saboda haka wannan yana nuna mana kenan Allah ta'ala shine ya cancanci mai fadadadden ilimi mai yalwataccen ilimi ilimin sa ya game komai da komai yana karkashin ilimin Allah sanan abu na takwas gargadin bayi akan cewa koda mutum ya boya ba a cikin zuciyarsa wanda Allah bai yarda da shi ba Allah ta'ala yana sanar da wannan abu ko ka bayyana ko ka boye ya rage naka amma Allah ta'ala ya san wannan abun kuma zai maka hisabi akai sanan abu na tara tabbatar da cewa bawa za a yi masa hisabi hatta abin da ke cikin ransa wanda kuma ya hada da komai da komai to amma Allah cikin rahamarsa ya yafewa wanda wasu wasi ya fado masa kamar da muka karanta hadisi Muslim wanda ya zo a cikin kitabul iman babi na 60 bayani akan wasu wasi hadisi mai lamba ta 340 da 209 da 132 wanda sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna jin wani abu a ransu sai manzon Allah ya ce hakika kun same shin kuna jin nasu suka ce eh yace zaka sarihul iman ai wannan shine matsantsan imani wata riwaya ta alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasati nagode wa Allah da ya juyar da kaidin shedan ya koma a cikin waswasi bai sa ku kun fita ba amma sai ko ba muku waswasi sannan akwai abin da mutum zai yi niyyar aikatawa na haramu ko ya harama aikatawa sannan ya bashi shi ma wannan kala-kala ne nau'i na farko ya bashi saboda Allah idan ka yi niyyar aikata sabo sai ka bashi saboda Allah to wannan Allah ta'ala zai baka lada saboda kaga girman Allah ka bashi to Allah zai ce ya bashi ne dan ni saboda ni na biyu mutum ya niyyar aikata sabon sannan ya bashi ba dan wato ainihin ganin girman Allah ba sai dan tsoro ko abin ya kiwa ko ba shi da gabar da zai sata ko ba shi da bakin da zai ashariya yasa ya daina ashariya ba bakin ashariya ko ba kafar yin barnar ko kuma ba kudin yin barnar yasa wani duk da ba shi da kudin amma mabarnaci ne shi yake Allah kawo kudi a sheke aya to kada Allah ya kawo ka kudi kai ku ka sheke aya har Allah ya kawo ka kudin da zaka yi wato ci ayar da ku ka sheke ta saboda haka innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa sannan akwai kuma wanda zaka ga yana guri yana kwadayi ya samu damar da zai aikata abin da ba daidai ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi da niyyarsa wato da wanda yayi abin tsiya da shi da ya niyyar zai aikata abin tsiya amma bai samu dama ba sun yi tarayya a cikin sako kamar da zuwa hadisin Imam Ahmad wanda wato abin ne wannan sannan nau'i na hudu mutum yayi niyyar aikata sako kuma ya ji abin da zai yi aikata sababin da zai kashi zuwa ga saban amma sai wani dalili ya sa ya kasa cimma bukatarsa wannan shi ma yana nan a cikin laifi kamar yadda ya gaya mana hadisi wanda Imam al-Bukhari ya ce a cikin kitabul imani wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma da kuma hadisin da Imam Muslim ya rawaito a cikin kitabul fitani da ashratu sa'a cewa idza tajaha al-muslimani bi sayfayhima wannan hadisi da yace idan musulmi biyu suka hadu da takubban su da wanda aka kashe da wanda ya kashe shi suna wuta aka ce ya rasulullah wannan shi yake kisa shi wanda aka kashe mai laifin sa yace shi ma yana da kwadayi ai yana da marmari ne ya kashe dan uwansa to zaka kaga niyyarsa ba ta da kyau ya fita da mummunan niyya shi sa ko an kashe shi ba zai tsira daga kisan da aka yi masa ba haka nan abu na gobar su fa'idodin wannan aya shine tabbatar da za a wa mutum hisabi ranar alkiyama to da haka sai ka fara shiri tun anan yasa sayyidina Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa kanku bincike wa kanku kokof kafin a yi muku in zaka ga dan kasuwa wanda ya kware ya san kudin da ke shiga ya san kudin da yake fita wani duk kwata wani duk shekara sai ya tsaya yayin lissafi ina asara ta shigo ina riba ta shigo ina daidai ya shigo ina aka kuskure ina za a gyara sai ina matsala ina aka samu kaza wanda kaya aka siyo ya rike kafa wanne ne bai rike kafa ba dan kasuwa yana wannan amma kai ba ka wa kanka wannan kai ma ka duba aikin kirki nawa nake aikin tsiya nawa nake yi a satin nan duk juma amma kace zaka wa kanka hisabi a satin nan salloli nawa ne a jami'i nawa ne ban yi ba abun kirki nawa ne abun tsiya nawa ne ya zan yi sati na gaban na rage abun tsiya na ƙara abun kirki mutum ya dinga wa kansa wannan shine abin da sayyidina Umar yake nufi sanan na 10 da fa'idodin wannan aya Allah ta'ala bai sarraha bai bayyana karara cewa zai yafiyan ku zai azaban ko zai yafiyan ba ya hada abun biyu yace fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha to abin da zai faru anan shine ka Allah ka yafe mana
amin
Allah ta'ala sai ya kira kowanne bawa kowanne bawa daga shi sai Allah dan ka san akwai Allah ba kowa a gurin daga kai sai Allah sai Allah ya ce rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza yana Allah gafara Allah kai gafara wasu abubuwa da kake jin ba za su tonu ba sai da an fada sai yace Allah kai gafara Allah kai gafara kai kaza yace Allah kai gafara Allah ka yafe nan wutace gaban sa wutace nan aikin sa nan aikin sa da an nuna masa yace Allah kai gafara Allah kai gafara sai Allah yace kaga duk waɗannan abubuwan da kai na sutirta ka a duniya wani bai ganka ba wani bai kama ka ba to yadda ne muka sutura din nan a duniya anan lahira ma zan maka sutura haka na gafarta maka ka wuce ka ci Allah ka sa mu cikin waɗanda za a wa afuwa abu na 12 shine fadin ilimin Allah ta'ala da sunan sa akwai alwasu wanda wato yayyalwaci komai cikin ikon sa da kuma ilimin sa sannan na 13 tabbatar da mashi'a ga Allah ta'ala da yace fa yaghfiru liman yasha'u yana Allah amma ta sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima sannan na 14 bayan an yi wa mutum hisabi ranar alkiyama to Allah ta'ala kuma sai ya gafara tunda dai kai ga laifinka wanda kawai ba za a yafe wa ba wanda ya mutu mushriki laifuffuka biyar in ka mutu akan manyan su to kama kawai ka tafi wuta da kanka wanda ya mutu yana kafiri babban kafirci wanda ya mutu yana mushriki babban shirka wanda ya mutu yana kan munafunci babban munafunci wanda sai da ya rida ya mutu da wanda ya mutu akan bid'a ne fitar da mutum daga musulunci wanda ya je wa Allah wannan ya shiga uku Allah ya tsare mu
amin
muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ta'ala ya samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani kamar yadda muka faɗa jiya mun je gidan marayu kuma mun zauna da marayun nan mun ga abin sha'awa masu kula da su suna kokari Allah saka musu da alheri ana musu wanka ana dinka musu tufafi ana dafa musu abinci akan lokaci ana koya musu azkar ana koya musu sallah ana koya musu karatun qur'ani ana koya musu karatun boko har ma sun tafi jami'a saboda waɗanda suke kula mana da gidan marayu ba abin da zamu ce muku sai Allah ya saka muku da alheri yadda kuke kula da ƴaƴan wasu Allah ya kula da naku yadda kuke kula da zuriyar wasu ku ba su ilimi ku ba su tarbiyya ku ba su abinci ku kula da lafiyar su Allah ya kula da naku haka Allah ya saka muku da alheri da sauran al'umma dama muna kiran su su ma su dinga tarayya a cikin wannan aiki na alheri wanda ake yi muna ba da lambobi guda biyu mun ce da social media din mu su dinga sakawa akwai lambar Dr. Muhammad Lawan ita ce wato mai lamba 080 ku rubuta duk wanda yake da kuɗi ya kira shi ba ka da kuɗi kaka kira shi wanda zai ba da gudunmawa ko na kuɗi ko na kaya ko na kaza kaka ta kiransa ashe kai ne kawai ka ce to sai an jima ka ce wani sako ne nake so a tura min akawun zan bayar to shine ga lambar sanan ku rubuta ku ɗauka kuma ku sa a cikin shafukanku 08027 279 1 3 1 7 6 wannan ita ce lambar Dr. Muhammad Lawan chairman na wannan gida na marayu da kuma aikin na da'awa and relief shi Alhaji mai gari Muhammad, shi kuma ga lambar sanan, shi kuma MTN ce 080-34-699-699-806, wanda ce lambar gidan, wata ce lambar Alhaji mai gari Muhammad. Waɗannan mutum biyun su ne muke ba da lambar su. Duk wanda ya kira ka a wata lamba ya ce daga gidan marayu, ko ya tura maka wani akawun ya ce na marayu. Ka san yanzu mutane, ana aikin Allah nan wani sai tura akawun ɗinsa ya ci tura masa. To akawun ɗin da muka yadda kaɗai a saka kuɗi a ciki na gidan marayu ga su guda biyu. Za mu karanta su. Ɗaya yana ja'iz bank, ɗaya yana fast bank. Ga na ja'iz bank ɗin nan ka rubuta 0 guda 4. 0 guda 4 ne a farko ko? Sai kuma ko 0. Bayan ka rubuta 0 guda 4 sai ka rubuta 4 ka rubuta kuma wani 0. Sai ka rubuta 53. Sai ka rubuta 28. 5328. Kagan ka rubuta na ƙarshen ma shikenan. 5328. To farkon kuma 444 ne, 00 ne guda 4 da 40. Sai kuma ka rubuta na ƙarshe 5328. Wannan shine account ɗinmu na Jaiz Bank. Sai na Fast Bank shine akwai 2024. Sai kuma 17. Sai 94, sai 41. Ko 2024179441. Ku rubuta a nan kowa ya gani. Ku yayyada shi a ko'ina kowa ya gani. Waɗanda suke sha'awar bayar da gudunmawa domin ɗaukar nauyi da ci gaban kula, musamman tsohon gidanmu na, kun san an yi sabon gidan marayu ko? Yana can. Mun ɗauki shi ko marayu guda 100 a gurin. Za a ci gaba da kula da su tun daga junior secondary school har su tafi jami'a insha Allah. Wannan kuma shi ne wannan namun da muka daɗe muna yi tun shekara kusan 20. Jama'a naira 10 nan, naira 100, naira 50 da kuke bayarwa su ake amfani da su wajen tafi da wannan aikin. Ku ci gaba da bada gudunmawa, ku ci gaba da yada wannan account, mu ji an cika shi da kuɗi, domin da wannan kuɗin kun san rike mutum ba abin da yake shi wahala. Sai ya ci sau uku, sai ya sha magani. Kula da masu kula da su. A nan da muke ƙara godiya ga Alhaji Balatinka wanda ya ɗaukan mana ma'aikatan gurin nan, ya sa su a ƙarƙashin kamfaninsa. Duk wata wajen shekara nawa shi yake biyan su ma'aikatan gurin. Allah ya saka masa da alheri. Ko muke godiya ga sanata ɗan Juma Goji. Shi kuma abin da ya mana a gidan nan, gaba ɗaya gadajensu ya canza musu. Ya kai musu gadaje, ya kai musu katifu, ya kai musu bargo, ya kai musu net, ya kuma kai keken ɗinki ko? Da na saƙa domin a dinga koya musu sana'a. Har yanzu kuma ana amfani da su. Duk haka sanata ɗan Juma Goje, muna maka godiya. Da kuma matan gwamna na yanzu. Matan gwamna na yanzu. Ita ma tana kai gudunmawa. Yadda matar ɗan Juma Goje ce ta kawo mana, Allah ya ji kanta, sai ta kawo mana gudunmawa. To ita ma matar wannan gwamnati tana kokarin kai irin wannan taimako da kayan abinci gidan marayu. Matar gwamna tana yawan kai taimako gidan marayu. Haka me za a yi mata? A yi mata addu'a, kuma Allah sa gwamna ya koyi da ita shi ma ya dinga kai kaya gidan marayu. Saka wannan shine muna fata Allah ya saka wa duk masu bada gudunmawa ta abinci, ta kaya, ta kuɗi. Akwai wanda ma yace duk ya musu ɗinki su 200. Yaushe ne na karanta ni? Je ne ko? Shekaran jiya akwai wanda ya kawo ɗinki, mazan duk ya musu ɗinki, matan duka su 200 nan duk ya musu ɗinkin sallah. Ai Allah ya saka masa shi ma da alheri. Hau da aka excellency ke ɗan zaburo mana excellency ya shiga gidan marayu. Malam ina da tambaya, ina karɓar shinkafa sai in sayar wa wanda ya zo saya. In ba ni da shi a shagona sai na mayar wa mai shinkafan kuɗin shi bayan na ƙara riba na. Ina sayar malam ne matsayin haka. Kun gane me yake nufi? Me yake nufi?
Fito fili ba da ita
ne moji. Ba shi da kaya, wani ya zo zai siya sai ya je kantin wannan ya karɓo. To maimakon kai wannan tun da ka siyar da abin da ba ka da shi daga baya ka siya, me yasa ba za ku yi jejeniya da mai kantin ya kawo kantin ka ya ajiye kai ka dinga siyawa an ka sai ka maimakon? Ya zama kai yanzu ka zama dillali ne, amma a shagon ka ake siya. Amma shari'a ba ce yadda ka sai da abu daga baya ka tafi neman sa ba. Ka iya zuwa ka tarar ya ƙare ko ya tashi, kai kuma nan ka riga ka siyar. Sai ka ga daru ya shiga da rigima. siyar da kayan wani har a baka kuɗi daga baya ka tafi neman su yana ta da rigima musulunci bai yadda da bai'u ma laysa indaka ala an yakuna indaka halan ba saboda haka ka karbo amma ya yadda ka karbo ka ce ni ina da shago ba ni da kaya kai kawo min kayan shago sai ninga sayawa ina daukar riba ta kowa ya zo ya taraba naka bane amma a shagon ka yake ya siya ya baka ka daunaka ba ni farashi akan 5,500 ni kuma zan dinga sayawa 6,600 amma shago na za a zo a siya wannan yayi dillanci kenan amma ka dillanci kana cin 1,100 da an siyar da 10 kamar yin masa kudin sa ka daunaka wannan yafi sauki da sai an siya ka tafi siyowa dai an social media naka suka dinga mutun sai ya ce maka yana da shaddodi yana da atamfofi yana da kaya ya sassa hotunan su amma bai da kokobo duk bai da su ya tafi kantin wani dia video ya tuttura amma duk ba kantin sa bane sai ya sa su tika sunan sa a kasa sai a tuttura masa kudi a tuttura masa kudi shi kuma sai ya tura ya tafi nema in abin ya kare a shiga rigima wani sai an gama hada maka kudin kuma shikenan sai ya ce mota za ta kawo gobe mota za ta kawo jibi ga lamba direba zai zo shikenan ba direba ba shi ba kayan kuma ya rufa shafin kaga sabon rigima ce zaka ji abin da zai ja rigima a kiyaye to gashi na ma ce Hajiya Aminatu dan Juma goji ta kawo shinkafa wato mai 25 kg guda 10 taliya katon 5 sugar mai 50 kg guda 2 atamfa guda 20 yadi mai 5,500 guda 20 kayan jarirai guda 20 to kun ji ba yanzu da kaga da gwamna ne nan 100 zai kawo nan ya kawo 200 nan ya kawo 300 nan ya kawo 1,000 nan ya kawo 2,000 amma da yake ha excellency Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka miki da alheri ha excellency Allah ya kara kamo zuciyar gwamna ya kara danka a hannunki wani bawan Allah ya kawo rice 50 kg guda 20 Allah ya saka ma da alheri akwai Anas shi Alhaji Anas yana cikin matasa kuma wanda suke tare da gwamna ya je ya mana interlock a gidan marayu amma rabi yayi shi ne ake neman wanda zai kara sarrafa dan wancan da naje naga kasa ta yi yawa a gurin kai nace to a samu wani interlock mana to da aka yi masa magana shi yanzu ya je ya yi rabi can bayan kuma ana neman wanda zai kara sarrafa na'am dan kabbara akwai zuciya ma ba kuɗi to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka mata alheri kuma Allah ya kawo wanda zai karasa da wani ya ce a'a akwai matar dan ƙwambo fa ita ma har yanzu tana kawo taimako gidan marayu kada a tsallake ta fa to ha excellency matar dan ƙwambo ke ma kina kawo da mu Allah ya saka da alheri sai ki kawo mana na dan ƙwambo shi ma ya kawo nasa ko matan fa suna da akwai mafi yawa mata zaka ga kamar sun fi zuciyar bayarwa yanzu Hajji Aisha dukku ku duba haji masallacin juma'a ta gina mana gidan marayu kuma duk shekarun nan tana ta kawo gudunmawa da tallafi haka ba ta dan juma'a goje Allah ya jikanta Hajji Hawa ciki Hajji Alwa Allah ya saka mata alheri duk irin waɗannan nauye-nauye zaka ga cewa ko fa magana ba ta sai ji a tarar da an jirge kayan abinci a gidan waɗannan abin da kuke gani wallahi shi zai taimaka muku akan wasu masifo din sun taso kula da maraya kula da mai karamin karfi kula da wanda ya musulunta ka sa masa farin ciki ka sa mai maka addu'a je wasu kuka suka dinga yi to irin wannan ka sa musu alheri zaka tsinta a gaba kuma harkar siyasa mai yawan rigima mai yawan rikici mai yawan tashin hankali da EFCC ga ICPC ga police ga waye waɗannan abubuwan ga cikin siyasar rigima wajen siyasar rigima ka canza siyasar rigima kana cikin rigima ka koma sabuwar rigima ka koma tsohuwar rigima ko da haka in ba sadaka da addu'a ba da kyautata abin kirki ba ai ko ina ka shiga ba za ka fita lafiya ba sai da taimakon Allah saboda haka waɗannan aikin alheri da muke cewa ku yi ku za ku ci moriyarsa ku za ku amfana da shi ku za ku ga haskensa a duniya ku ga haskensa a lahira saboda haka muna muku addu'a Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka matanku da alheri wani gwamna ya taba tsawa da ne ce malam naji kana ta sawa matata albarka to ni fa ba ni na ba ta kudin ta ba ku ba nace kuma gaskiya ne ba kai ba Allah saka ma da shi a don yaje haka ta ba nace kuma haka ne excellency lalle fa ai haka ne excellency Allah ya saka ba ashe kan kace ba wa ake ba Allah ya saka ma da ni ce yawa malam a dinga sa umma a ciki kuma kana ci her excellency ta yi kaza in ban ba ta ba za ta bayar nace kuma gaskiya ne fa to kai ma Allah saka ma da alheri Allah saka ma da alheri ka ga mata Allah saka ma da alheri ba shikenan ma an kashe wuta zauna lafiya to Allah ya saka kowa da alheri Allah ya taimake musulunci da musulmi duk wannan abin dadin sa a duniya yana da dadi a lahira ma yana da dadi kuma wannan abin shi ake tura a lahira ba wanda ake barin ba qurane guda 20 daga alhaji dr ali bafayo me goro ta hannun aminin shifana rabul hakimu dangel fantani ya aika da qurane guda 20 Allah saka man lahira ta kalma na maza da mata daga alhaji bala mai shinkafa a ba marayu a taya shi da addu'a to Allah ya saka maka da alheri alhaji bala mai shinkafa alhaji isa umar baffan gwamna ya saka imbata a masallacin wanda ake amfani da shi yanzu haka tunda aka zo kun ga wuta bata girgiza ba wannan bawan Allah shi ne yazo ya saka imbata shi alhaji bala tun ka so yake wajin abin da ya lalace a masallacin abu ga masa waya alhaji fanka ta lalace ɗan kwamiti suka ce haba ka zo kai wannan ka ta fara masallaci kuma dan kankanin aiki sai an gaya ma to da yazo ya tarar ma ana aiki sai yazo ji ya sa za ku ga yanan inda kuke jinginan nan ni yanzu an yi tile ko dan kun jinginan nan duk sai ku shafa mana datti da sauransu amma yanzu da kun shafa datti sai a goge dan za ku ga duk an yi fenti ga fankoki ga AC ga ki an sa duk wannan fankokin na imbata ne to wannan bawan Allah din ne babu mamaki ga wata shandaliya nan mun zanta nan to akwai wani ibo anan tsallake shi kuma kirista ne shi yace a sa a masallaci a haska yana sai da kayan wuta nan ga shi ba ba sanan tsallake yana sai da kayan wuta yake kai masallaci ne aka mata nema ka gudu ma ga wata shandaliya nan ga ta nan a sarama nan ga ta nan ko ta ji gaban lema to ya kawo yace ga ta nan a saka a masallaci sai mu masa addu'a ko yawa Allah ya ƙara bunƙasa kasuwancinsa kuma Allah ya kawo mana shi to sannan to wannan shine qur'ani guda daya Allah ya bani haihuwa 500 Allah ya biya mun bukatuna 500 daga wani bawan Allah qur'ani daya a ba mu rayu qur'ani uku a mun addu'a 2000 daga wani bawan Allah littafi 5 daga wata baiwa Allah 1000 a sa a susun marayu dukan ku gaba dayan ku da wanda suka turo da wanda aka fada da wanda ba fada ba da wanda suka tura suke tura a kawo da Allah saka muku da alheri ina da yaro dan shekara 2 baya zama a musha addu'a Allah ya sa ya iya zama akwai mai zama ta gefen alaramma mai turare mahaifin shi ya rasu Allah ya masa rahama ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa aljanna mako masa akwai 12,012 na shekara da wani bawan Allah ya saka su su marayu to Allah ya amsa mana baki daya subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk